لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wannan sura, suratu Fussilat, aya ta 37, inda Allah madaukakin sarki yake bayani akan cikan ikonsa da kuma halittan da yayi da wasu abu ma wanda yake ba dan adam ba, wanda kuma dan adam yake ganin su ne kaman dare da rana da wata da kuma dare da ini da wata kuma da rana. Duk da kuma girman waɗannan halittu ba su cancanta a bauta musu. Wanda ya cancanci a bauta mu shi ne wanda ya samar da su.
لا تسجدوا لله، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي يوم آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم.
الله مدوكتين سركي ينا واتو ميجان هنك ليغا باين سا مكوما هلتا سا دقيقوان سا ميكارفي يكي شوا. ومن آياته ينا دقا چكين ألامومي لسكي نونا شوا الله مدوكتين سركي شيني يچن چنچ باوتا كما شيني مهلتشي shine al-lail wan-nahar, dare da rana, ma'ana da yanda suke jujjuyawa, wannan yazo sannan kuma ya shude, wannan kuma ya shigo. To wannan ba komai yake nunawa ba illa cikan ikon Allah madaukakin sarki. Haka nan wa shamsu da rana, wal-qamaru da wata, wanda su kuma ya daura su a sama suka zamanto su ma aya na ayoyi ne yanda ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ash-shamsa wal qamara ayataini min ayatillah cewa lallai rana da wata wasu ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah an ce aya ma'ana alama wacce take nuna wato cikan ikon mahalicci kuma shi wanda yake aikata abin da ya so ne dan haka ya halicci dare da duhunsa sannan ya halicci ini da haskensa kuma suna jujjuyawa daya yana maye gurbin daya haka nan ya halicci rana da abin da ke cikin ta na haske sannan kuma ya halicci wata shi ma da abin da ke cikin sa wato na haske wanda in an tattara su gaba ɗayan su da dare da ini da rana da wata su ne suke nuna shekaru da kwanaki da watanni da su ake wannan kirgin na shekaru da kwanaki da watanni domin in ba dan haka din ba ba za a gane shekaru ba ba za a gane yawan kwanaki ba to amma ana cewa kwana ya cika ɗaya idan dare ya shuɗe ini ya zo ana cewa kuma wato wata ya cika idan kwanakin watan suka ƙare ana cewa shekara ta cika idan rana ta kewaya ma'ana duniya to wannan duk yana nuna cewa ba haka kawai waɗannan abubuwan suke ba ba wani abu da yake haka kawai da zai dinga motsi yana juyawa da kansa karan kansa ya dinga yin motsi haka kawai inda haka ne da sai a sa agogo da ake saka shi sai ka siya a kasuwa ba sai ka sa mishi batir ba zai dinga aiki da kansa to amma kaga sai an sa mishi abin da zai dinga motsa shi kuma sai da aka kera shi aka mishi hada-hade kina ashe rana da wata ma da suke juya ba haka kawai suke juya ba akwai wanda ya samar da su duk abin da ka gani akwai wanda ya samar da shi to duniyan nan Allah ne ya samar da ita to shi yasa ya zo ma cikin hadisi cewa la tasubbul laila wan nahara wala nahar kada ku yi zagi ga ini ko dare haka nan kada ku zagi rana ko wata haka nan kada ku zagi iska fa innaha tursalu rahmatan liqaumin wa azaban liqaumin domin ana aikota rahama ce ga wasu mutane azaba ce kuma ga wasu kamar mutanen annabi Hudu iska ta zama musu azaba sai Allah ya aiko da iska ta halaka su fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum azaban khizyi fil hayatid dunya sannan sauran kuma al'ummomi yayin da Allah zai saukar da ruwan sama yake aiko da iska ta zama rahama Allah ya ce wa min ayatihi annahu an yursila riyaha mubashshirati wa liyudhiqakum min rahmatihi sai ya ce a riyaha mubashshirati wanda suke masu albishir saboda haka iska tana zuwa rahama ga mutane a kamar yadda take zuwa kuma azaba ga wasu mutane don Allah madaukakin sarki ya ce wala la tazdu li shamsi wala lil qamar don haka kada ku yi sujjada ku bauta ma rana haka nan kada ku yi sujjada ku bauta ma wata su ba abun bauta ba ne amma dai wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna ku bauta ma shi wanda ya halicce su wato shine Allah madaukakin sarki shi kadai inda har kun kasance wato masu bauta ne gare shi shi kadai Allah ya ce fa in istakbar idan suka ki su kadai ta Allah da bauta Allah yana gaya ma annabin sa kenan sallallahu alaihi wa sallama cewa fa in istakbar idan suka ki wato su yi sujjada din su yi bauta ga Allah su tsaya da bauta ga Allah shi kadai Allah ya ce fa allazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yasamuna waɗanda suke can wajen Allah mahaliccinsu ma'ana mala'iku kenan su ne fallabina inda rabbika su suna yin tasbihi suna masu tsarkake Allah maɗaukakin sarki suna masu kaɗaita shi da bauta billaili wan nahar dare da rana wa hum la yasamuna kuma su ɗin ba sa ƙosawa ba sa ƙosawa da bautan Allah maɗaukakin sarki saboda haka mala'iku suna sujjada suna tasbihi dare da rana ba kosawa, dan haka koda ma bayi sun ki wannan ba zai raji Allah da komai ba, su ma kuma mala'ikun da suke yi wannan ba zai karu Allah da komai ba. Sai kamar yanda Allah yake fa in yakun biha haula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin, idan waɗannan sun bincike sun kafirce to mun rataya wannan din da wasu waɗanda su ba za su bincike ba ba za kuma su kafirce ba. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa min ayati, har ila yau dai daga cikin ayoyin Allah waɗanda suke nuna cikin ikonsa shine annaka taral arda khashi'atan, zaka ga kasa ta bushe. Wannan shine khashi'a, domin al-khushu nuna nutsuwa, bushewanta kamar nutsuwa ne, ma'ana ta bushe ta zama abar tausayi, kamar yanda kafin saukar ruwa kasa za ta bushe. Allah ya ce fa idza anzalna alaiha al-ma'a, idan muka saukar mata da ruwa, ihtazzat wa rabat, sai kaga ta bunƙasa kuma ta yi kyau ta yi yabanya, sai kaga ta yi kyau ta yi yabanya. Dan haka wato wannan saukar ruwan Allah madaukakin sarki kuma shine yake saukar da shi ga ƙasa. Sai Allah ya ce innal ladhi ahyaha la muhyi al-mauta, lalle wanda ya raya ƙasan nan da saukar da ruwa har ta zo ta yi kyau ta sake rayuwa, domin ruwa yana raya ƙasa, to haka nan Allah madaukakin sarki shi zai raya mutane bayan mutuwarsu. Allah ya yi misalin ƙasa da wato ɗan adam, domin kamar yanda ƙasa take bushewa haka ɗan adam yake mutuwa ya koma ga Allah, kuma cikin ƙasan ake saka shi. To Allah madaukakin sarki yanda yake wato asalin raya ƙasa, haka nan zai raya ɗan adam, ɗan adam zai tashi, Allah zai raya shi. Ya Allah ya ce innahu ala kulli shay'in qadir, lallai shi mai iko ne a kan komai, yana aikata abin da ya so. Ya Allah ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina, lallai waɗanda suke wato asalin karkacewa ga ayoyinmu, al-ilhad ma'ana yanayi yanayi ne, akwai ilhad shine kamar yadda Ibn Abbas yake cewa sanya zance inda bai dace ba, kamar misali yanzu mutum ya ɗauko sunayen Allah madaukakin sarki ya canja musu ma'ana, wannan ilhadi ne. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i. Sho Allah shi yake da kyawawan sunaye, ku roƙe shi da waɗannan sunayen, waɗanda suke ƙin roƙonsa ma'ana suke kirkita sunayensa, Allah ya ce ka rabu da waɗannan. Kenan wannan nau'i ne na ilhad. Sannan akwai nau'i na ilhad ma'ana shine na mutum ya canja ko shari'ar Allah ko hukuncin Allah ko ƙaryata ma abinda Allah ya saukar, wannan shi ma ilhadi, ko mutum ya kore cewa babu abin Allah ba abin bauta bane. To Allah ya ce duk dai masu aikata wannan nau'i na ilhadi shine kafirci da sauransu. Allah ya ce la yakhfauna alaina, ba sa buyan mana Allah, ma'ana kenan Allah yana nuna cewa muna sane da su kuma mun san abinda za mu aikata da su, za mu musu mummunan azaba, wannan kamar tsoratarwa ne. La yakhfauna alaina, shi yasa Allah madaukakin sarki a gaba yake cewa afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama, da wanda ake jefa shi a wuta ranar tashin alqiyama, da wanda zai zo ranar tashin alqiyama shi kuma kubutacce ba a azabtar da shi a wuta ba, waye yafi alkhairi, lallai wanda ba a jefa shi a wuta ba aka kubutar da shi daga azaba din nan shi yafi alkhairi, ba sa taba zama daya. Allah ya ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, lallai wanda ya shiga aljanna ba ya daidai da wanda aka azabtar da shi. Dan haka kenan ana nuna cewa masu ilhadi din nan in suka mutu akan ilhadin nan lallai za su auka cikin azabar Allah, kenan ilhadi kafirci ne. Sai Allah ya ce i'malu ma shi'tum, ko ku aikata abin da kuka so, wannan ba wai umarni bane, ba ana nufin mutum da abin da ya ga dama ya aikata din bane, wannan kaman gargadi ne, tsoratarwa ne. kamar yanda ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta cewa inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi, yana daga cikin abin da mutane suka riskana daga zancen annabawa da suka gadar na farko in ba ka jin kunya ka aikata abin da ka so. Kaga wannan ba wai ana nuna cewa fa mutum duk abin da ya so yayi bane, a'a wannan gargadi ne, ma'ana ka aikata abin da ka so kuma zaka ga sakamakon haka. Kamar irin wannan yana nan da yawa a cikin Al-Qur'ani, kamar yadda Allah yake cewa fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, ba wai zabi aka bayar ba, ba wai zabi bane, a'a gargadi ne. Kamar yanda uba zai ce maga dansa mai saba masa je ka kai abin da ka ga dama, yana nuna ya ba shi dama ne, me yake nunawa? Ya nuna cewa to kai zaka ji ka ga abin da zai biyo baya, ko dan haka kamar irin wannan ne. Saboda haka ba wai yana nuna cewa i'malu ma shi'tum, ku aikata abin da kuka so, wai lafiyi bane wani wanda bai fahimci Al-Qur'ani ba, wanda ya jahilce zai ce Al-Qur'ani ma yace da abin da ka ga dama kai, to wannan jahilci. Amma wannan salo ne na gargadi, ko a cikin kowane harshe kuma akwai irin wannan, kowace al'umma suna da yanda suke faɗa, in gane ko? Kamar yanzu yanda muka bada misali, uba ya ce ma ɗansa to da abin da ka ga dama ka je ka yi, ma'ana ya ba shi lazizin cewa da abin da ya ga dama ya yi ne, a'a yana mishi gargaɗi ne cewa ma'ana za ka shiga cikin ko za ka jefa kanka cikin hatsari, shine i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir, lallai shi Allah maɗaukakin sarki fa mai gani ne ga abin da kuke aikatawa, ba abin da yake buyan masa. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum, wannan nau'i ne na ilhadi, wanda suke ƙaryata ambato lokacin da ya zo musu shine Al-Qur'ani, yayin da Al-Qur'ani ya zo musu suna ƙaryata shi, su ne kafirai. Sai Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz, aga nan ba a ba da amsar ba, ma'ana kafaru bidhikri lamma ja'ahum, Allah zai ɗanɗana musu azaba, Allah zai ɗanɗana musu azaba. Sai Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz, kuma lallai alhalin shi wannan Al-Qur'ani din, wallahi Allah yana cewa littafi ne wanda yake mai girma, littafi ne wanda yake mai buwaya, daga cikin buwayarsa shine la ya'tihil baqilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, babu wata barna da take shigo ma littafin shi Al-Qur'ani kenan, ko gaba gare shi ko bayan shi, ma'ana ba wanda zai shigar da wani abu na barna wanda ba Qur'ani ba cikin Al-Qur'ani. Yasa duk yanda mutum yayi kokari ya jefa wani abu na Al-Qur'ani wanda ba Al-Qur'ani ba cikin Al-Qur'ani bai karbansa, kama daga zubin Al-Qur'ani din ne, in an ce zubi kaman wato yanda kalmominsa suke, ko kuma ma'anarsa ne ma yanda asalin ma'anarsa take, wani yayi kokarin juyawa wannan ma'anar ba za ta karbu ba, kamar masu fassara Al-Qur'ani da ra'ayinsu, to shi yasa ba zai taba karbuwa ba. Ka ɗauki misali guda ɗaya, Allah maɗaukakin sarki yake cewa marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Me al-bahrain a ƙararan, ka ɗauki fassarar bahrain, me bahrain? Teku guda biyu, ko Allah ya ce marajal bahraini yaltaqiyan, Allah ya cuɗanya tekuna guda biyu suna faduwa a wani lokaci, ko bainahuma barzakhun la yabghiyan, amma akwai wani abu da ya raba su da ba sa ɗayan baya rinjayen ɗayan. Sai ya ce yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan, daga cikin tekunan na ake cire wato waɗannan abubuwa masu daraja masu kima kamar lu'lu'u da marjan. Wannan shine hakikanin fassara. Sai wani ya ɗauko wata ma'ana daban, sai ya ce al-bahrain ana nufin Aliyu da Fatima, su ne bahrain. Yaltaqiyani suna saduwa, sai kuma al-lu'lu'u wal marjan Hassan da Hussein sai su fito daga cikinsu. Kaga wannan wanda ya kawo wannan ma'anar, kaga ilhadi ne. Kaga Qur'ani ba zai ɗauki wannan ma'anar ba, saboda ma'ana ce ta ƙarna. Ta ya za a yi a ce abinda ake nufi da Bahrain, Aliyu da Fatima, wanda waɗannan ayoyin an saukar da su tun kafin a yi aurensu? Ko to kaga babu munasaba da za a haɗa wannan da wannan. to kenan alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi barna ba ta taba shigo ta alqur'ani ko ta hanyar zubin sa ko ta hanyar ma'anarsa ko ma ka dauko wani abu daban ka jingina ma alqur'ani yasa yana daga cikin kurakurai da zaka ga wasu suna yi sai su dauke halin abin da suke kai na wani yanayi ko wani tafiya sai su dauki wata aya ta alqur'ani sai su daura ta ba wannan take nufi ba in kana so ka fahimci alqur'ani ka koma ka duba alqur'ani zaka ga aya da take fassarawa kaga aya da take fassara wata aya ko kuma ka koma cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga zancen shi yana fassara ayoyi ko kuma ka goma cikin maganganun magabata amma ka koyi mutum a karantar sa sai dauko wasu ayoyi kawai sai ba su ma'anar da yake so to wannan alqur'ani bai daukan wannan shine la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi sabanin wasu littattafan kana iya jefa musu abin da kaga dama amma alqur'ani yau da zaka canja wasali guda daya wasali kawai da za a ce ga wasali daya fataha ne ka dawo da shi ko kisra ko wani abu guda daya to ba zai shiga ba domin Allah ya yi alƙawarin tsare littafinsa haka ba abin da zai shiga cikinsa na barna ce tanzilun min hakimin hamid lallai abin saukarwa ne daga alhakim shine wanda yake mai cikar gwaninta cikin zancensa da ayyukansa alhamid wato ba shi bane mai godiya din wannan ma'anar shi ai mahmud abin godewa fa'ul ne bi ma'ana al-maf'ul saboda haka Allah shine abun godiya da har ya saukar da wannan littafi wanda ya zamanto shiriya ne ga bayin Allah madaukakin sarki Allah ya ce ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qabli Allah yana hakurtar da manzo ne sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma yuqalu laka ay min at-takdhibi ba za a gaya ma wani zance na ƙaryatawa ba face sai irin abin da aka gaya ma manzannin da suka gabace ka dan haka duk abin da zaka ji kai hakuri domin duk abin da za a gaya ma an gaya ma wanda suka gabace ka da suka zo da sakon Allah su ma tun daga annabi Nuhu har zuwa kan annabi Isa annabi Isa ya ce sihir ya zo da shi ko banu Isra'ila suka ce hadha sihrun mubin shine kuma wanda yake dab da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Nuhu kuma mutanansa suka ce ai huwa majnun yace ai mahaukaci ne yana fadan wasu maganganu wanda suke ba daidai ba yana kawai tunani ne ya fada to haka aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa sahir suna cewa kahin suna cewa majnun suna cewa masfur ce duk abin da za a ga yama abin da aka ga yama wanda suka gabace ka ne daga annabawa saboda haka kada wannan abin ya dame ka kada wannan abin ya dame ka ya makunci a cikin zuciya ka ya hakuri sai Allah yake fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil lahum da abin da aka gaya ma an riga an gaya ma wanda suka gabace ka inna rabbaka lahu maghfiratin lalle mahalicinka Allah madaukakin sarki ma'abucin gafara ne ga waɗanda suka faɗi wannan abin idan suka koma suka tuba Allah yana karɓar tubar su ai da yawan su waɗanda suka faɗi wannan zantuttuka din irin su wato Suhail ibn Amr irin su Khalid ibn al-Walid da dai sauransu wanda daga baya kuma suka musulunta kuma musuluncin su ya kyautata ai Allah ya gafarta musu Allah bai sake kama su da wannan maganganun da suka yi ba shine inna rabbaka lahu maghfiratin lalle mahalicinka ma'abucin gafara ne ga duk wanda ya furta wani abu mummuna a kanka ya zo ya koma ya yi nadama ya tuba to Allah zai gafarta masa haka nan kuma shi Allah din zo iqabin alim mai uquba ne yana azaba wacce take ne raɗaɗi ga wanda kuma bai tuba ba wanda bai tuba ba kuma Allah madaukakin sarki yana mishi tsananin uquba wato in ya ci gaba da wannan abin da yake akai na kafirci to lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambaci alqur'ani da tsarinsa da kariyarsa sai kuma Allah madaukakin sarki wato ya ja hankalin waɗanda ba su yi ba da gaskiya da shi ba shine suke cewa ai qur'anin nan da ma da wani yare aka saukar da shi kuma da an saukar da shi da wani yaren za su ce ai ba larabci bane za su ce ba larabci bane ai larabci ya fi to an saukar da shi da larabci ba su ba da gaskiya da shi ba tunda yaren su ne suna ji shine Allah madaukakin sarki yake wato jan hankalin su akan haka na'am
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
Allah madaukakin sarki yace walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan lakalu laula fussilat ayatuhu idan da mun saukar da alqur'anin nan da harshen da yake ba larabci ba shine a'jami to aida za su zo su ce laula fussilat ayatuhu da an bayyana mana waɗannan ayoyin an gaya mana me yake nufi to sai Allah ya saukar da larabci kenan a ce hujja ne akan su tunda sun ce aida an saukar da shi wato asalin a'jami kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamina faqara'ahu alayhim ma kanu bihi mu'minin ai Allah ya sani ki inda mun saukar da qur'anin nan da wani harshe ba larabci ba har yazo ya karanta musu wannan to ba za su ba da gaskiya ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da shi da wannan harshen na larabcin kuma inda a ce Allah madaukakin sarki ya saukar da shi da lugha da ba ta larabci din ba za su ce to ai wannan baran harshe ne ba irin namu ba to sai Allah madaukakin sarki ya saukar musu da shi da wannan harshen nasu din sai Allah ya ce a'jamiyyun wa arabi wannan zancen ana danganta shi gare su cewa su din suka ce me yasa ba za a saukar da wani bangaren shi larabci ba wani bangaren shi kuma da harshen da ba larabci ba ma'ana suna cewa idan aka yi haka to da ya fi musu to shine Allah yake cewa ajamiyun wa arabi ya za a hada zancen larabci da wanda ba larabci ba ai bai zama abu daya kul Allah yace ma annabinsa ka gaya musu cewa huwa shi dai wannan alqur'ani lilladina amanu hudan wa shifa ga wanda suka ba da gaskiya da shi din shiriya ne kuma wato waraka ne da Allah madaukakin sarki ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin aga yana nufin wannan rahama din ta alqur'ani da waraka ga waɗanda suka yi imani ne da shi kadai wanda bai yi imani da shi bai zama masa rahama bai zama masa shiriya sai wanda ya bada gaskiya da shi yasa anan Allah ya ce qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa haka nan Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wancan ya zo a dunkule amma shifa din lilladina amanu ga wanda suka bada gaskiya da shi ne kuma alqur'ani lallai waraka ne Allah ya ce walladina la yu'minuna fi adhanihim waqr wadanda ba su bada gaskiya da shi ba kuwa ba sa fahimtan komai na alqur'ani domin kunnuwansu kamar an toce shi da dalma don haka duk abin da yake na bayani na alqur'ani ba sa fahimtarsa ko an karanta musu ma ba sa gane shi don haka yana zama ga mu'minai ne shine warakar kamar yadda Allah ya ce wala yazidu zalimina illa khasara sai Allah ya ce ula'ika yunadawna min makanin ba'id su waɗannan kafiran za a kira su daga waje mai nisa ma'ana za a jefa su a cikin jahannama ta yanda za a dinga musu kira wanda yake mai nisa, ko kuma a'a wannan alqur'anin in an kira shi, in an yi kira da shi, wato kamar yanda kake kiran mutum daga nesa baya jin abin da kake faɗa, haka kafiran nan suke jin alqur'ani ko da ka kira su da shi daga kusa, domin kunnuwa su sai riga sun toshe, Allah ya riga ya batar da su. Wasu ka ce a ranar tashi alkiyama ne za a kira su da sunaye mafi muni, to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad atayna Musa alkitaba fakhtulifa fihi, ai haƙiƙa mun ba annabi Musa littafi kamar yanda muka baka littafin nan, sannan fakhtulifa fihi ai aka ƙaryata shi, kuma aka kuntata ma annabi Musa, aka musguna masa. To kaman Allah yana cewa kai ma mun baka littafi, yanda aka ƙaryata ka, aka ƙaryata annabi Musa da muka bashi a Taura. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad atayna Musa alkitaba fakhtulifa fi walaula kalimatun sabaqat min rabbika, idan ba dan hukuncin Allah maɗaukakin sarki ba, wato na cewa sai ranar tashin alkiyama zai yi hukunci tsakaninka da su akan wannan littafin da kubiya bainahum, da Allah ya halakar da su da an gaggauta musu azaba. Amma Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari ma annabin sa sallallahu alaihi wa sallama cewa ba zai halakar da waɗannan mutanen ba har sai ya haɗa shi da su ranar tashin alkiyama, amma in ba haka ba ƙaryata wanda suka yi da littafi, da Allah ya halakar da su gaba ɗaya. Shi yasa kamar yanda Allah yake cewa wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman, shine kamar wannan walaula ajalun musamman la ja'ahumul azab, in ba dan wannan ajalin musamman, lokaci da Allah ya iyakance na tsaya tsayar musu da hujja ba, ga ka ga su a gaban Allah maɗaukakin sarki, to lallai da Allah ya tafiyar da su gaba ɗaya. To amma Allah ya riga ya zaɓi lokacin da ya ga dama yake so ya kafa musu hujja, ma'ana ga ka ga su ga dukkanin al'umma Allah ya hukunci a tsakaninsu, kamar yadda Allah ya ce ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ida, akwai wani lokaci da Allah ya iyakance da ba za su iya kauce ma wannan lokacin ba. To sai Allah maɗaukakin sarki ce wa innahum lafi shakkin minhu murib, lallai suna cikin kokonto, suna cikin ɗimuwa daga wato abin da aka zo musu da shi na alqur'ani, da haka hatta su ɗin ba su da tabbaci. Sai Allah maɗaukakin sarki ce man amila salihan fali nafsihi, wanda ya yi aiki kyakkyawa ya yi ma kansa ne, domin ne amfanin wannan aikin kyakkyawan ba wani za a rubuta ma ba, shi za a ba, kuma yana daga cikin mafi kyawawan ayyuka yin imani, da haka wanda ya yi imani da Allah da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama, to wannan lallai kansa yama, domin shi za a ba ladan aikin da ya yi. Wa man asa'a fa alaiha, wanda kuma ya munanta aiki, ya yi mummunan aiki, ya ƙaryata annabin Allah, to wannan shi ma fa alaiha, kansa ne wato za a rubuta ma wannan aikin. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, lallai Allah mahaliccinka baya zaluntan bayinsa, ba mai zaluntan bayinsa bane, Allah bai zaluntan bawansa. Inna Allaha la yazlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimuna, mutane su suke zaluntan kawunansu. Saboda haka za mu zakata a waɗannan ayoyi insha Allah, abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure, kuma Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.